شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Yawan masu girma, muna ma Allah subhanahu wa ta’ala godiya a wannan lokaci, a wayannan yammaci na ranar Talata, a wannan gidan radiyo na Damagaram, gidan radiyo uwa wadda ita ce tushe, za ku ji wata sabuwar sauti wanda insha Allahu muna sa rai idan Allah ya ba mu koshin lafiya da kuma rayuwa mai nisa insha Allahu a irin wannan lokaci. Kenan ƙarfe 5 zuwa ƙarfe 5 da rabi lokaci ne takaitacce wanda muke fata Allah subhanahu wataala ya albarkace shi shi wannan lokaci, da kuma shi gidan radiyon na Allah albarkace shi da ma'aikatan shi gaba daya, tun da director har zuwa na ƙasa na ƙarshe. Allah subhanahu wataala ya sanya abin da zamu karanta ya zamanto mana sadaka jariya gaba dayan mu, kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana zanuban mu, Allah ya amshi ayyukan mu nagari. Yawan masu daraja da magaram da kewaye, ‘yan nasiha ce gajeruwa game da abin da ya shahi gyaran addini. Wannan shiri ne wanda yake mai tarihi, shiri ne ko kuma mu ce wuri ne wanda yake da daɗe tun malaminmu Allah shi ganshi rahama Imamu Magaji kace, Allah ya sanya aljanna Firdaus ita ce makomashi, wanda yake gabatarwa bayan shi Malam Musa. Bayan Malam Musa insha Allahu kenan yau kuna tare da ɗalibinsu kuma ɗan uwanku Ibrahim, wanda insha Allahu za mu gabatar da ‘yan gajeruwan nasiha, Allah ya sa mu dace. A gulguje, ‘yan uwa masu daraja, matsayinmu na musulmai, akwai abubuwa wanda Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu a kansu, kuma Allah musamman ya aiko da manzo, siran Allah da aminci Allah tabbata gare shi ne Muhammad bin Abdullah, dan ya dora mu akan wasu abubuwa, wasu hanyoyi, wasu abubuwa kyawawa. Daga cikin su babu kamar imani da musulunci. Allah subhanahu wataala ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kasancewar shi annabi na ƙarshe, kuma sai ya zabi wani addini wanda shine addini na ƙarshe, shine addinin musulunci. Masu addinantuwa da wannan addini Allah subhanahu wataala ya kiraye su musulmai. To, a matsayinmu na masu imani musulmai, mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yau abin da zamu magana akan shi, akwai wasu abubuwa na wajibi wanda kowane dan uwa yana da haƙƙi akan dan uwan shi. In dai kai musulmi ne, mabiyan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kai imani da Allah da kuma ranar gobe, to akwai wani abu na wajibi wanda ya kamata ka isar da shi ko kuma ka sauke wannan wajibi game da ɗan uwanka musulmi. Ma'ana kenan mu ce wani haƙƙi ne na musamman. Wannan haƙƙi kuma Allah ne ya karantar da mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya nuna mana menene wannan haƙƙi. To, shine gaba da zamu karanta a cikin littafin da ake ce mishi Akhlaqun Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi Sahih Bukhari wa Muslim, na malami mai daraja Abdul Mun'im Al-Hashimi. Sai wata gaba da yake cewa wajibatul muslim nahwa akhihi al-muslim. Akwai wasu abubuwa na wajibi ba ɗaya ba biyu bane, abubuwa ne wanda ya kamata a ce mun rike su, mun kula da su, kuma haƙƙi ne ɗan uwanmu musulmi. مالك لقد أمر الله عز وجل المسلم أن يعامل إخوته في الإسلام بما يساعد على تعالف القلوب واجتماعها. الله سبحانه وتعالى يا أمرني مجرما دوكاكا سبحانه وتعالى cewa duk musulmi ya mu'amalanci dan uwan shi musulmi da abubuwa waɗanda za su kawo haɗuwar zuciya ba rabuwa ba, soyayya da kuma danƙon zumunci da kuma kasancewa ƴan uwa da kasancewa tsintsiya matsarminki guda, kuma wannan alaƙa ce babba. Alaƙa ce farkonta tana farawa ne daga abin da za mu ce usra, shine fami kenan, uwa da uba da kuma ƴaƴansu. A lokacin zaka samu makwabci da makwabci, a lokacin zaka samu ƴan uwa da ƴan uwa, sirkai sirkai. To waɗannan abubuwan dukkan su suna daga cikin karantarwa ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallama, yadda musulunci ya tsara zamantakewa. To waɗannan halhaduwa, ɗa da uba, mata da miji, makwabci da makwabci, ƴan uwa na musulunci, ƴan uwa makwabtaka kowace iri ce, makwabtaka ta aiki, makwabtaka ta tahiya, makwabtaka ta kabila, makwabtaka ta ƙasa da ƙasa, makwabtaka ga ta nan mai yawa. To shi musulunci kullun abin da ya karantar shine ma'ana kada a rabu. Kullun abin da musulunci yake nuna mana, abin da musulunci yake karantar da mu, lalle ne mu zamanto ƴan uwan juna masu jin zahin juna. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wani hadisin gatacce yake cewa musulmi junansu kamar mutum kamar jiki guda ne. Yanzu kaga kenan mutum a jikinka duk lokacin da kai masassara, to zaka samu cewa za a samu wata gaba daga jikinka, imma hannunka bai da yake da bai da lahiya, imma kanka bai da lahiya, imma haƙori, imma ka zo ƙafa, amma to wannan zai shafa ma jiki gaba daya. To wannan misali ne sallallahu alaihi wasallama ya mana akan cewa duk musulmi idan aka taba daya, to ya kamata mu ji zahi, ya kamata wannan abun ya zamanto ya dame mu. To wannan shine at-ta'aluf, zukatan mu su haɗu, mu kasance ƴan uwan juna, haka manzo Allah ya karantar. Daga cikin manyan aiki wanda manzo Allah ya yi su sallallahu alaihi wasallama bayan ya hijira daga Makka zuwa Madina, bayan an gina masallaci an zauna miyayi, sai sallallahu alaihi wasallama ya hada ƴan uwantaka tsakanin al-muhajiruna da kuma al-ansar. Sai manzo Allah ya kawo al-muhajir, shine dan Makka kenan wanda yazo ya hijira garin Madina. Sai manzo Allah ya dauko dan Madina sai ya ce, to kai ga dan uwanka wane, wannan shine dan uwanka. Sai ya kama shi ya tafi da shi, saboda bako ne bai da kowa ko bai da komi. To anan ne fa waɗannan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-ansar suka nuna wani abu na mamaki, shine sai mutun ya tsaga gidan shi ya ba dan uwan shi rabi. Saboda dan Makka wanda yazo al-muhajir, wanda ya hijira bai da komi, to dan Madina sai ya bashi rabin gidan shi, ya bashi rabin gonan shi, ya bashi rabin shagon shi. To kaga wannan ƴan uwan taka ce wanda malaman tarihi suka ce kusan har duniya ta tashi da wuya a samu irin wannan ƴan uwan taka. To wannan ƴan uwan taka haka manzo Allah ya karantar, haka manzo Allah ya yi a aikace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mu kuma shine abun koyin mu, shine hutulan mu, shine madubin da muke dibawa dan ya zamanto mun yi abin da ya dace. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, Allah subhanahu wataala yake cewa lalle tabbas ya kasance muku ku masu imani a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koyi kyakkyawa. Duk mai so yayi rayuwa, rayuwa mai kyau, rayuwa wanda babu tashin hankali, rayuwa wanda babu abubuwa na damuwa, rayuwa wanda zaka ce ka zauna da jama'a lahiya, da na nesa da na kusa, to kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah madaukakin sarki sai yake ce mana game da irin wannan ƴan uwantaka, irin wannan haƙi da yake tsakanin junanmu a suratul hujurat aya ta 10, sai Allah subhanahu wataala yake cewa innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhwaykum, lalle ne mumunai ƴan uwan juna ne, ku gyara tsakanin ku, ku gyara ƴan uwantakanku. Kenan kaga amanar wannan ayar zaka iya fahimta cewa ashe ana iya sabawa, tunda an ce a gyara. Kaga duk abin da aka ce a gyara shi, to da yawa ko a samu ya lalace ko kuma ya kama hanyar lalacewa ko kuma wata matsala ta zo to shine sai Allah ya ce fa aslihu ku daidaita ku gyara kenan wane da wane a daidaita su wane da wane da wance a gyara su da da uba ne makwabci da makwabci ne ɗan uwantaka ɗan uwa to wannan da Allah ya ce fa aslihu baina akhwaykum ku daidaita tsakanin ɗan uwantakanku zai karantar da mu cewa rayuwa ta yau da gobe daman tsakanin mutum da mutum yanda malam Bahaushe yake cewa tsakanin halshe da hakuri ma wani lokaci za a samu sabani to kaga kenan zo mu zamna kalmar ta malam Bahaushe zo mu saba to wannan yana nuna cewa dukkan dan adam ba mala'ika bane dukkan dan adam wanda kake rayuwa da shi ya kasance babanka ne ya kasance matarka ce ya kasance danka ne ya kasance wani na kusa da kai ne abokin aiki ne abokin sana'a ne abokin kwarago menene to kasancewa shi ba mala'ika bane a wani lokaci a wata rana zai iya saba maka to shine sai ka tuna Allah ya ce fa aslihu ku gyara kenan ko da an bata sai a gyara baya daga cikin karantarwa addini baya daga cikin abinda aka gano ko kuma aka amso daga magabata na gari kenan salafus salih shine sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka biyo bayan su shine mutum irin wannan da za a ce wane shi ai krize ne babu ruwan shi ma da neman gafara ko kuma ba a kai mishi sulhu yana da wata wani bakin littafi in ka mishi laihi ya rubuta sunanka ya kurce ka kenan wancin yayi laihi ya kurce shi wancin yayi laihi ya kurce shi a ƙarshe sai ya rayu shi kadai shi ko mutum ba ya rayuwa shi kadai to wannan ya sa a makarantarwa ta addini addinin musulunci daman yace mi sai an bata ne za a zo a gyara shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya halitta ƙarya ƙarya haramu ne ƙarya tana daga cikin manyan abubuwa wanda Allah subhanahu wataala ya dora narkon azaba ga wanda yake makaryaci to amma wajen gyara ɗan uwantaka wajen gyara alaka tsakanin musulmi da musulmi mumuni da mumuni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum zai iya yin gulma mutum zai iya yin ƙarya mutum zai iya yin annamimanci dan mi dan ya gyara tsakanin mutum biyu awa ne mutum biyu ne ba sa ga maciji sai ka iske ɗayan ka ce ai jiya mun zauna da wane wallahi yayi nadama wannan manganu irin sabani da yake tsakanin ku yace kaza a mushi ka mushi gafara kuma sai ka iske ɗayan shi ma ka gaya mushi irin wannan idan suka daidaita to shikenan komai yayi kyau kuma haka Allah subhanahu wataala yake so mala sai yace wana harrabu azza wa jalla amma yusabbibu tanafur alqulub ala ikhtilafiha Allah madaukakin sarki ya hana abin da zai sa zukata su rarrabu duk da cewa kowa da irin yanayin shi wani mai zahir rai ne wani mai sanyin rai ne wani haka Allah ya yi shi mai hakuri ne wani haka Allah ya yi shi mai zahir ne to amma abin da ake so shine irin waɗannan abubuwa da zamu karanta na aya ko hadisi ko maganar magabata na gari su ne za su rika ba mutun lallashi game da irin aikin da yake aikatawa ko da zuciyarka tana hawa to sai ka rika sabke ta wannan kuma ba wani abu sabo bane lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani akan yanda Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam baban mu kenan kakanmu baban mu annabi Adam Allah ya halicce shi da ƙasa to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ƙasa iri kala-kala ƙasa mai tauri wani wuri mai wani dutsi-dutsi wani wuri mai laushi-laushi wani wuri mai tabo wani wuri mai kaza laka-laka to shi yasa sai manzo Allah yace to shi yasa kuke ganin ɗiyan Adam kowa halayen shi daban wani ga tsananin hakuri wani kuma ga rashin hakuri wani ga jaje wani ga yawan magana wani kuma shi tauri gare shi to wannan duka halitta ce ta Allah madaukakin sarki to amma a matsayin mu na masu imani sai Allah yayi wani lizzami wanda zai rika ja mana lizzami wanda zai rika ja mana burki lokacin da zamu yi abu wanda ba daidai ba yin hushi bai kamata ba rashin hakuri bai dace ba ga dukkan mai imani mutum ya rike abu a rai wanda shi ma ba imani bane rashin yahiya shi ma ba imani bane Allah subhanahu wataala yake cewa manzo Allah fasbir sabran jamila kai hakuri hakuri mai kyau malamai suka ce as-sabrul jamil shine idan kai hakuri kuma sai ka ce kaya he amma idan ka ce nayi hakuri ina jiran shi sini ma sai rana kaza to har yanzu ka bar karantarwa ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ‘yan uwa masu daraja, irin wannan zamantakewa ita ce zamantakewa mai kyau, wanda kuma sau da yawa duk mutumin da yake da shekaru zai ga yanda iyaye da kakanni suka rayu, haƙuri da kuma zamantakewa sai rayuwarsu ta yi kyau. To a gulguje akwai abubuwa guda huɗu waɗanda suke lalata, ko kuma abubuwa guda biyar wanda suke lalata zamantakewa, wanda suke lalata ‘yan uwantaka, wanda suke lalata wannan danƙo na imani, wannan danƙo na musulunci. Abu na farkonsu mala ya ce shi ne az-zulmu, zalimci. Shi kuma wannan az-zulmu zulmat, Allah subhanahu wa ta’ala karan kanshi ya hana zalimci a kan kanshi, kuma ya sanya shi a tsakanin mutane bai dace ba, bai kamata ba. Kaci dukiyar wani, to kaga kenan da waya a yi zaman lahiya. Ya yi aiki ka hana shi haƙƙin shi, kaga kenan da waya a yi zaman lahiya. Da waya a samu haɗuwar kai, ka tattara wasu abubuwa na jama’a ka riƙe, kaga kenan da waya jama’a su soka. To wannan zalimci yana alaƙa ko kuma yana da ɓangarori daban-daban, zalimci na baki ko kuma zalimci na aiki. Akwai wanda shi zalimcin shi na baki ne, ya ci mutuncin wani da bakin shi, kaga kenan da waya a samu zaman lahiya, da waya a samu soyayyar juna. Ka je cikin mutane ka fallasa shi ko da ya aikata wani abu, wane kaza ne, wane kaza ne, da bakin ka, to kaga wannan ba imani bane, wannan kuma ba karantarwa bace ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Bari dai yana daga cikin sababbar da suke sa musulmai su ƙi juna, sai kaga kowa yayi mana hanyar shi, wancin yayi can, wancin yayi can. Malai sai ce fala yadkhulu alaihi dararan fi nafsihi aw fi dinihi aw fi irdihi aw fi malihi bighayri idni shar'i. Duk mai imani ya rike bakin shi, ya rike hannun shi. Kakka cutar dan uwanka musulmi a karan kanshi ko a addinin shi ko a mutuncin shi ko kuma a dukiyar shi, in dai ba ga wani izini na shari'a ba, ya kamata ka rike bakinka, ya kamata ka rike hannunka, to za a samu zaman lahiya, kuma za a samu soyayya. مالك لأن ذلك الظلم وقطيعة المحرمة تنافي أخوة الإسلام وأن ظالم تيدكم إرم وأن أبوبو أن الله حرم تأكي تزيئ كاو رشم سوية الجونة أقام من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي تيمان الله مدعوك كن سركية أحديث القدسي إن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله yace ya ku bayuna, ni karan kaina inji Allah na haramta zalunci, kuma na sanya shi a gare ku, kuma haramu ne kada ku yi zalunci. To zalunci yana sa a samu nufura, shine kenan a samu mana kowa yaje inda kowa watsewa, sai a watse, babu hadin kai, babu soyayya, babu imani, babu musulunci, dalilin zalunci. Wannan shine abu na farko wanda idan muka kiyaye, in Allah yarda, za mu yi zama mai kyau. Idan muka kiyaye zalunci, Allah subhanahu wataala zai so mu, kuma Allah zai hada zukatanmu. Allah shi ne yake hada zukata. Allah subhanahu wataala ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allahu bainahum. Wataran Allah subhanahu wataala ya ce manzo Allah, inda zaka ciyar da dukiyar duniya, a ce dan ka hada kan tsakanin, idan ka hada kanun sahabbanka da suke tare da kai, kansu a hade, sun zama uwa ɗaya uba ɗaya. Allah ya ce inda ka ciyar da kudin duniya duka baka iya. Kudi baya sayan zukata, baya sayan zuciya, musamman dan adam. To Allah shi ne yake hada zukata. Kenan idan muka bar zalunci, muka zamanto mutane nagari, masu imani na gaske, masu musulunci mai kyau, mabiya masu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lalle tabbas za mu samu rayuwa mai kyau, za mu samu ‘yan uwantaka, za mu samu soyayyar juna. Abu na biyu, ‘yan uwa masu daraja, abin da yake lalata zamantakewa na yau da gobe shi ne khuzlan, mu ce walakanci. Ka walakanta ɗan uwanka musulmi, ka nuna shi ba kowa ba ne, ka nuna bai da daraja, ko da ba mai darajan ba ne, amma ɗan adam Allah ya karrama shi. Allah ya ce walaqad karramna bani adam, kenan mutum koda kaga wai koda talaka ne, kayan shi ba su da kyau, bai da wani matsayi, bai da kaza, bai da kaza, jahili ne, ba mai kudi ba ne, to amma yana nan a matsayin shi na dan adam, musulmi mai imani, mabiya addinin da manzo Allah ya zo da shi wanda shine shugaban halitta. Kaga wannan kada ya isa daraja. Bai dace ba, bai kamata ba, bai gamda ba a ce yau ga musulmi ya walakantar dan uwan shi musulmi. Ka ce kai ba kowa bane. Mi gare ka, mi ka samu, mi ye matsayinka. To kaga kenan duka wannan ba magana bace. Saboda kai da kake faɗin wannan maganar Allah lokacin da ya kaddari Makka ta aihe ka baka da komai. Mulki ne, kudade ne, ilimi ne, jama'a ne, dukkan abin da ka sani. Kaga kenan Allah ne ya baka, kuma Allah yana badawa ga wanda yake so da wanda baya so, inda duniya ce. Inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti al-imana illa liman yuhibbu. Imani ne Allah bai badawa sai ga wanda yake so. Amma dan duniya da wani matsayi da abubuwa, kudade, ilimi, Allah zai iya ba kowa. Soyayya ita ce abu mai kyau wanda ya kamata a ce mun rike ta. To wannan walakantar da junanmu yana sa soyayya ta kau. Sai ga cewa ba ma son juna, ba ma girmama juna. Sai mala ya ce wal kadhib, haka kuma ƙarya, ko kuma at takdhib. Ko kai ƙarya, ko kuma mutum ya magana kawai kace ƙarya ce. Kai baka san labarin ba, baka san me daga ina yazo da labarin. Kawai da saboda kare na shi, ko kuma kana ganin ajawalin shi ba mai girma bane. Kawai in yi magana sai ka ce kai ƙarya yake, kawai magaraci ne. To kaga wannan kalma ce wanda bata dace ba. Kuma nan akwai tsokace game da iyaye. Ko da yara ƙanana ne, ko da yaro ƙarami ne, tun a gida iyaye mata tarbiya. Kada a bar yaro ya saba da cewa ƙarya ne. Kawai ana magana yaro ya ce ƙarya ne, a'a, ya kamata a lalutar da shi. Gara ya ce kuskure ne, ko kuma ya ce ba haka ba ne. Amma wannan kalma ƙarya ne, mummunar kalma ce. Allah ya kiyaye. To duk mutumin da zai zamanto bai da aiki sai ƙaryatawa, ko kuma bai da aiki sai yawo da magana ta ƙarya, to wannan ƙarya tana daga cikin sababba da take sa mu samu ƙiyayya, kenan mu rabu. Allah ya kare mu, Allah ya haɗa junanmu. Wal ihtiqaru shine kuma mutum ya zamanto ka nuna cewa bai da daraja. Bale ce bal innal muslima la yahsuna islamuhu wa la yakmul islamuhu wa la yakmul imanuhu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Baiwa ne mai imani, imani shi zamanto cikakke a jimalan. Yace sai ya soma dan uwan shi abinda yake soma kanshi. Baka so a zalunce ka, baka so a tozotar da kai, baka so a ƙaryata ka, kuma baka so kai ƙarya, baka so a ci mutuncinka. To kai ma kada ka ci mutuncin dan uwanka musulmi, ko da yake, ko ya yake, ko namiji ko mace, ko da yaro ne ƙarami, in dai mai imani ne, in dai musulmi ne. To wannan sai ka ga mun so juna, mun zauna lahiya, mun yi rayuwa mai kyau, rayuwa wadda take mai daɗi, rayuwa mai gwanin sha'awa. Malai ce wa min zalika an yas'a fi kaffil aza wa dafa'i darari anhu. Ya kamata mai imani duk yanda yake ya zamanto kana kare hannunka game da cutar dan uwanka musulmi. Kar ka sake ka cuce shi, ko kuma ka sa hannu wajen cutar da shi, a'a. Ka kasance mai nesa-nesa, mai kappa-kappa game da zalimci, ko kuma walakanci, ko kuma ƙarya, ko kuma rashin darajatawa. Mala ce wa innal khalqar rafi'a fil islam wa innal khulqar rafi'a fil islam lam yakun qasiran 'ala al muslimina fa hasib. Mala ce bal yata'adda khayruhu wa naf'uhu ila insaniyati jama'a. Malai sai ya ce wai bari ma wannan irin al'adu, ko kuma wannan halaye masu kyau na imani da yanwantaka da kuma soyayya da kuma abubuwa na halaye masu kyau, bari ma dai malai ya ce gaba musulmi kaɗai ba, haƙƙe tarawa yake ya kai zuwa ga kawai ka ce musulmi, ko kuma ka ce mutum. In dai mutum ne, ko da ba musulmi ba ne, in dai an ce wani mutum ne, ba Yahudi ba, Nasare ba, Maguje, wanda bai da addini, ba san ba dan ina ne, hori ne, baki ne, dan ina ne, in dai an ce wannan dan adam ne, to yana daraja. Walaqad karramna bani adam, haka Allah ya ce, Allah ya girmama dan adam. To wannan yan uwantaka, ko kuma wannan insaniya, ko wannan kasancewar mu diyan adam, shi ake dibawa. Kada kai zalunci, kada kai walakanci, kada kai keta, kada kai hasada, kada ka rena wani, ka kasance bawa Allah mai kyau, ka kasance daga cikin waɗanda suke masu taimako, ka kasance daga cikin waɗanda suke masu agaji, ka kasance daga cikin masu tausayawa, ka kasance daga cikin mutanen da Allah subhanahu wata'ala ya yabe su. Kaga kenan sai ka kasance nagari, kuma abin da Allah yake so. Imam Ahmad ya yi ruwaya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man uzilla indahu mu'min falam yansuruhu, dun mutumin da aka walakantar da mumuni a wajen shi bai taimake shi ba, wa huwa yaqdiru ala yansura, kuma yana iya taimakon shi, azallahu Allah, Allah zai walakantar da shi, ala ru'usul khala'iqi, a gaban mutane gaba daya yawmul qiyama. Ya zabbillah, kaga wannan ba karamin matsala bane game da imani. Dan uwanka ne kana kallo aka ci mutuncin shi, ko aka mishi ƙarya, ko aka zalunce shi, kuma kana iya hanawa sai ka kiya, baka hana ba. To yanda ka walakantar da shi, yanda aka ci mutuncin shi a gabanka, ka kyale kana ji, to gobe kiyama shi ko Allah ramuwar da zai mishi sai ya tara mutanen duniya tun daga na farko har zuwa na ƙarshe, daga annabi Adam zuwa ƙarshen wanda Allah zai halitta, sai ya ce to wani dan wane a gaban shi aka walakantar da wane, don haka ni ma zan walakantar da shi. Ya zambilla, kaga wannan bai dace ba. Malik wal khuzlan al muharram yakunu dunyawiyan, wannan walakanci na duniya, ko so da yawa walakantarwa wanda aka haramta shine wannan na duniya. Kan yuqaddimu ala nusratil mazlum wa dafa'uz zulmihi fala yaf'al, wa diniyan ka an yaqdiru ala nushihi an ghayhihi binahwi wa'zin fala yaf'al, mutunne zaka yi mishi wa'azi, mutunne zaka yi rika hannun shi kada ya zaluncin sai ka kiya sai ka bari. To kaga wannan sai zamanto ka dauki haƙi babba, da hasabin wurin min ash-sharri an yahqira akahu al-muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya isa kadai sharri a ce mutun ya walakantar da dan uwan shi musulmi. To ka gani ashe ana so a darjanta shi, wane ne musulmi? Shine mai imani. Wane ne musulmi? Shine wanda ya san ya kamata. Wane ne musulmi? Shine wanda yake kamanceceniya da halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wane ne musulmi? Shine mai bin Allah da manzon shi. Wane ne musulmi? Shine mai hakuri. Wane ne musulmi? Shine wanda bai ƙarya, bai zalunci. Wane ne musulmi? Shine wanda bai walakantar da ɗan uwan shi musulmi, kai bai walakantar da ɗan adam ma ko ya yake. To kaga wannan shine imani, wannan shine musulunci. Amma inda za a ce kullun a hawatar bakinka kana ni musulmi, ni musulmi, amma Allah ya kiyaye, za a same ka mai raba kanu, za a same ka mai zalunci, za a same ka mai walakanci, za a same ka mai yin ƙarya. To kaga wannan mummunan hali ne ka dora ma kanka, wanda yake rage maka imani. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa kawunan mu, musamman ƙasar mu ta Nijar. Muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana zaman lahiya, Allah ya zamar da mu lahiya duk wata matsala, ko kuma duk wata musiba, duk wani bala'i. Muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya katangan ƙarhe tsakanin mu da ita. Allah ya jikan mu, Allah ya ramshe mu, shugabannin mu. Muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wata dama ta musamman wanda za su yi aiki wanda zai amfanar da ƴan Nijar gaba ɗaya, kuma wannan gidan radio muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ɗaukaka shi. Wannan abin da muka karanta, muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya amfanar da mu duniya da lahira. Allah ya sa ya zamanto shine sababin shigan mu gidan aljanna. Daga nan za mu dakata da fatan Allah ya datar da mu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.